أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر إلهي لست من العباد ولا من الزهاد ولكنني معلول في الجملة الإبادي فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أقمار شموس القلم إلا ما أركتني في دائرة لطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي يا أول يا آخر يا عليم يا قدوس يا كافي يا الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي صدوى لكم أولنا مصلاتي ميتارة البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata 25 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina 1443 wanda yazo daidai da 26 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roka da yi mana jagoranci kan abin da zamu karatu a kai. Arama ya ja mana ayata 78 a cikin surat al-Baqara wanda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnu. Ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa wa minhum ai daga cikin Yahuda wannan akwai wasu jama'a la ya'lamuna al-kitaba su ba san yanda ake rubutawa ba bas kuma san yanda ake karantawa ba illa amaniya sai dai gurace gurace wasu malamai duk da zamu zo kan maganar nan illa amaniya sai dai gurace gurace wa inhum illa yasunnu wasu kuma sai dai zace zace ne da zato suke yi haka malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan ayan kaman yadda imamu Suyuti yake faɗa a cikin littafin sa mai suna Durrul Mansur yake cewa akwai hadisi da aka samu daga ko asar ake cewa da aka samu daga Abdullah ibn Abbas yake fassara wannan mai kalma ta al-ummiyun yake nufi Ibn Abbas yake cewa al-ummiyun abinda ake nufi da su mutane ne wanda su ba su gaskata wannan annabin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala bai aiko musu da manzo ba Allah subhanahu wataala bai aiko musu da littafi ba sai dai su sun samu wuri sun zauna sun ta rubuta shafa labari shi ne ka san wannan magana ka san kai yaro ne tukunna ka gani ko suka zauna suka ta kirkiro labarai haka suka yi ta rubutawa sai suka ce wannan littafin Allah ne ya kawo musu su ba an gane da abin yake misali ka san Isra'ilawa ta sha bamban da yankin jaziratul Arab to yankin da yankin jaziratul Arab Allah subhanahu wataala bai turo musu da annabi ba ba kuma annabin yayi lakki bane an dora ko bai tura musu da galin jaman sa ne shi Allah kamar abin yayi kara da yawa kuma ko mutan yayi cikin kara karfi sai abin ya kara Allah subhanahu wataala bai tura musu da annabi ba tunda Allah bai tura musu da annabi ba yan suna ji cewa gari kaza Allah subhanahu wataala ya turo musu da annabi to sai su rika kai kwayan wayannan abubuwan da aka ce an tura ma wancan annabi su ma sai su rika shifta suna rubuta na wasu suna abin nan idan suka gama tsarawa sai su ce mu ma ya Allah ne ba mu wannan to su ne Ibn Abbas ake kira da suna ummiyun Ibn Jarir ya samu ruwayar sa kai tsaye zuwa ga Ibrahim wannan kai yake cewa ummiyun a wannan wurin su ne mutanen da ba sa yin rubutu kuma ba sa iya karantawa wannan shine zance mafi shahara wasu malamai suka ce wa minhum ummiyuna ya nuna mana cewa yahudawa sun gashi zuwa gida biyu tunda Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin su akwai wayanda ba san yanda ake yin rubutu ba san yanda ake karantawa ba kenan ya nuna a cikin su akwai wayanda suka iya ba sai ban magana ya ce ne nake son na faɗa ko idan ka ce daga cikin mutanen kafancan akwai katsunawa yana nuna cewa dukkan mutanen ka mantan ne ka tsunawa kenan wani ba'ali wani sashi daga ciki ne mutanen ka tsuna ko to irin wannan magana ne shi ma Allah ya ce wa minhu daga cikin su ummiyuna akwai wanda basu iya rubutawa ba basu iya karantawa ba illa amani sai dai gurace-gurace sai dai gurace-gurace saboda haka ba su san su wayennan ba san da wanda ba sa rubutu ba sa karantawa ba su san siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai abin da wayennan mutanen suka gaya musu wanda suka iya karatu an gane wannan kenan idan ba su gaya musu hakikalin siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayennan wanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba za su iya faɗa ba za su iya faɗa ba kenan su ne suka gaya musu siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin littafin mu akwai wani annabi zai zo shine annabin ƙarshe ma zai zauna a wani gari wanda akwai yawan dabirai shine ma mu muka zo nan wurin da niyyar Allah subhanahu wata'ala ya tasar da shi a cikin mu ai dalilin da yasa Yahudawa suka yo ƙaura kenan suka zo garin Madina suka yi bezi cewa tunda a garin Madina ne zai zauna to su ga sunan sun zo Allah ya sa a cikin su sannan suka gaya ma wayannan ƴan uwan nasu cewa ai ma da wannan annabin ne za a rika kawo mun kafa sai Allah ya yi muku abin da kuke so sai suna yin tawassuli ko wa kanu min qawli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi to kage yanzu sun gaya musu wayannan mutanen da la ya'lamuna alkitaba ba su iya rubutu ba su iya karantawa ba sai suka rika zartarwa suka rika gaya wa musulmai ai mun sani a cikin littafin mu akwai annabi kaza sai yazo kaza kaza ba shi bane suke cewa me yasa kuke gayawa musulmai cewa Allah subhanahu wataala zai aiko da wani annabi an gane wannan ko shine Allah subhanahu wataala yanzu yake cewa ai wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa ilhum illa yasunnu ibn abbas ya samu ruwaya ibn abbas yayi magana akan amani cewa abinda yake nufi da amani a wannan wurin shine labarai wasu marayya suka ci kamar shi kuma da haka yana ganin cewa abinda yake nufi illa amaniya abinda yake nufi da amani shine akalin ƙarya kawai mutum ya kirkiro ƙarya ya sa Imam Sha'rawi da ya taho shi kuma sai ya ce wa minhum ummiyuna ka tsaya kalla sosai a wurin nan Allah subhanahu wataala yana nuna maka irin cikas da musulunci ya samu ne wanda kai da kake musulmi kar ka taba ɗeba ƙauna ko kar ka taba cire rai akan cewa a cikin rayuwanka ba za ka samu cikas ba zai yi kafin na business ne kana tunanin za ka samu ribar 10,000 ko 50,000 ko 100,000 sai wani obstacle ke cewa da turanci sai ya shigo kawai malam sai ga labarin biya har ki tsaye malam haka ce kaka cire rai ai da rarrabe da ma yaro yake farawa kuma ba za ka taba zama gwani ba ba za ka taba zama wani ba tare da kayi karo da wasu jarabawa ba a cikin rayuwarka an gane wannan ko duk wanda ya karanta tarihin wannan mutumin da ake kiran shi da suna Alabawa ne ko wani da sunan shi dan Kano din nan ai ya faɗa ya ce farkon sana'arsa da yazo ya ce baban kafan baban su gaskani ya ce baban yana son a bashi jari zai ja kasuwanci zai fara kasuwanci sai baban ya ce maka to shikenan za a ba ka kuɗi amma da sharadi sai ka je ka samu na ba kuɗin sai ni kuma sai na baka yace daga nan sai yanke shawara ya je can kasuwan kwai sai ya je ya haka rijiya ka kalla abin da mutanen yanzu ba za mu yi ba sai ya je ya haka rijiya fatake idan sun zo da raƙumansu sai ya rika zuba musu ruwa suna shan ruwa suna dan bashi kuɗi haka yayi ta tara kuɗi bayan ya tara kuɗin yanzu ina zai je wurin baban yana zuwa wurin baban sai ya ce to kai da ka samu jalan da kuma duk da za a wani ban kwano ka zama yace jalan da baba ne bake nan daga nan na ci gaba kawai daga nan na ci gaba sai kaga yayi karo da wani abu yanzu a rayuwar shi yanzu ya san kiman kuɗi shi sabanin da kawai a ɗauko kuɗin a bashi miliyan 40 a ce gashi nan je ka fara daga nan sai ya fara siyan motar miliyan 30 ko ba haka bane ya kama shagon miliyan 7 sai ya sa kaya na miliyan 3 saboda ba shi yayi wahala ya samu kuɗin ba kuma abin da ke faruwa kenan
tunda ba kai ka sha wahala ba sai ka kai kana ta wasu abubuwa da kudin mu na ba gaira ba da rin shine mun yanzu imamu sha'arawi yake cewa to da kallan musulunci yayi karo da wasu obstacles wasu yan cikas a rayuwarsa ko a tabbawar musulunci daga cikin cikas din shine mushrikai a garin Makka sun matsawa musulunci kowa ya san wannan duk wanda yace ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kama shi a azabtar da shi a bashi wahala duk wanda ya kalla wannan filmin da ake kira da suna the message ya ga irin wahalar da aka baiwa wanda suka musulunta kaga na farko ke na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina sai yayi karo da ahlul kitabi yahudawa su ma suka dosa ba musulunci wahala obstacle sun ku shine an yi karo da munafikai ko ba haka bane ko wani ɗaya daga cikin su ma ka bakka da shi wahala zai baka a rayuwa wayancan dai ƴan uwanka ne ko ba haka bane ƴan uwan manzon Allah ne mutanen Makka ne ƴan uwan manzon Allah ne ka gaya wa kowa wannan kake ji tsoro ƴan uwan manzon Allah ne suka dosa baka wahala saboda haka kalubale ne kan kowane malami kai ya taba tunanin zai iya tsayawa ba tare da ya fiskanci matsala ma daga cikin gidansu ba tukunna ba wai ma mutanen anguwa ba ko mutanen gari ba zai taba yiwa ba wani kanin ka dai zai zama tun mai baka wahala wani wanka ne a wani kawun ka gashi dai na annabi kun gani kawun sa ne ba wan baban sa shine mutun na farko wanda ya fara kawo musulunci matsala manzon Allah ya tara mutanen gari yake cewa to yau din nan dai Allah ya aiko ni da annabta yace kawai dan ka gaya mana wannan abun sai dai fada wannan mummunan kalma kaman da Hausa kace Allah yayi wadaranka Allah ya tsine maka Allah ya bashe maka albarka don har ka tara mu abin da ya gaya manzon Allah kenan ai abin da ka tara mu kenan ka gaya mana alhaza da autana sai da wannan ka tara mu ka gaya mana wai Allah ya turo ka Allah ya rasa wanda zai turo sai wannan baraya ka kalla ba wan babanka ya gaya maka wannan an turo ka da mission haka sun daga nan wani inda ba Allah ne yake rike da addini ba abun ma ya rushe daga nan mutanen gari dan uwan sa ma ya gaya maka wannan to mu me za mu yi kuma kowa sai ya wasi to haka kai ma duk lokacin da ci gaba zai zo maka na kusa da kai za su fara kawo maka matsala ka bi su da addu'a Allah ya raba ku lafiya kai kuma Allah ya ɗaukaka ka kai ta roƙon Allah haka kar ka yi faɗa da wani ɗan uwanka dan ka gano yana yi maka matsala duk lokacin da ka gano cewa ga wani shine obstacles ɗinka to kai kai ta addu'a Allah ya shiga tsakani kawai amma kan wancan zama ka ga zaman to a ci gaba da tafiya kawai kowa ya ai kullun ya amalu ala shakilati fa rabbuka a'lamu bi man huwa ahda sabila shi yayi ta aikin sa na makirci kai ma kai ta aikin ka na neman kudin ka da addu'o'i Allah ya shiga tsakani kuma kakan nuna masa ma a duka kakan nuna ma ka san yanayi to mun daga lokacin da ka nuna mai ka ma san yanayi sai ya ƙara canza wani sabon salon ban sani ban abin da nake zanna faɗa yana yin fitowa ko daga lokacin da ka nuna ka san yana yi to daga lokacin sai a canza wani salo ba ma maki salon da za a fito da shi yanzu kai ba da ma ka sani ba ko Allah ya yafe mana misali za a iya zuwa kofar shagonka a riƙa barbaɗa maka wani gari kai ka riga ka san ana barbaɗawa sai kai kaman baka sani ba kai ta addu'a kullum kafin ka fito gida ka karanta ayatul kursi falaki da nasi kai ta yi kawai ka zo ka wuce abinka ka tsallake abin ba abin da zai faru da kai daga ranar da ka nuna mai cewa ka san yana zubawa sai ya canza wani yanzu wanda zai canza baka san wani iri bane ko shine hadarin abun ai amma daga lokacin da ka gano kai kamar baka gano ba kai ta addu'o'in ka kawai kai ta neman tsayi wurin Allah Allah ya tsare Allah ya kare kuma mutanen mu ne suke rena ayatul kursi ko wannan ayatul kursi da kake gani babban lakabi ne wanda shedan da kansa ma sai da ya fara yace lakabi ce duk lokacin da ka karanta ta shedan ba zai iya cutar da kai ba sannan dukkanin wasu masu yin asiri suna hada hannu ne da shedan ne to an ce in ka karanta shedan ba zai iya cutar da kai ba balatana shi shedan din balatana aljani ke ko sai kai ta karantawa in ma kana san kai da yawa sai kai na wurin ta ko kaba 41 kai in kana ganin wannan ma kai kana da isasshen lokaci ka karanta ayatul kursi kaba 111 duk wanda zai maka wa sai dai ya ga yana ta yi kai kuma Allah yana kare ka ko har ma sai ka ji wata rana ya gaya maka ka wani mun buga da kai mun bakka mun kuma yana in kuma bai saka yawa ne sai ka ji na cewa an buga da kai an bakka kai kuma sai ka mai na Hausawa sai ka ce ba bugan da kyau bane
Allah ya ce mana to wanda ka kalla idan musulunci zai karo da irin wayennan matsalolin kai awa kuma ko addinin Allah ne ba Allah ya bayar yayi karo da irin wannan to kai kuma awa ne Allah subhanahu wataala ya ce mana Imam Sharawi yake cewa wa minhu ummiyun la ya'lamu al-kitaba illa amani was'al umani tunda yanzu an ce minhu daga cikin su kenan yahudawan da suka taso daga can garin su na isra'ilawa ko suka taso suka zo garin madinan nan shi yasa Allah ya ce minhu inji imamu sha'rawi yace minhu sune yahudawan da suke garin madina la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ai ba sa san yanda ake rubutu ba ba san yanda ake karantawa ba illa amaniya sai dai zantuttukan ƙarya da suke kirkirowa Allah subhanahu wataala ya ce fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksubun kalmar azaba ta tabbata a gare su yanzu an koma kan wayancan da suke rubuto musu shifta din kage yanzu sunka gidajin sun fito wayancan da ba su iya rubutuwa ba su iya karantawa ba da wayannan wanda suke zama su rubuta ƙaryan sai su ba su saka ce fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ذاك تي كلمه عذاب يا تبتا ga wayancan su kuma yahudawan da kashi na bi kenan wanda su ne suka iya rubutu suke iya karantawa to su da suke zama suke rubutawa sai Allah yake fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا kalman azaba ta tabbata ga wayennan da suke rubuta littafi da hannunsu sai su ce wannan daga Allah ne Allah yace kalman azaba ta tabbata a gare su malaman musulunci sai suka dauki wayennan nukta guda biyu musamman shi Imam Sharawi sai yake cewa wayennan nukta guda biyu ya kamata mutane su gano su tukunna al-amani ana karanta shi a Qur'ani da siga biyu ko dai kace amaniya ko kai tashdid amani ko kana yi ana fadan wannan kamar misali fadan Allah subhanahu wataala cikin suratul nisaa aya ta 23 inda Allah subhanahu wataala yake cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitabi dukkan wurin bi tashdid ko cewa laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitabi man ya'mal su'an yudzabi ai ba dogon burace can kuma ne da kuke cewa ku ƴaƴan Allah ne ku tsarkaka ne Allah ma ba zai muku azaba ba kuna ganin in kun mutu kuna zuwa lahira za a ce ku shiga aljanna koko ku mu'minai ko ku musulmai da kuke ganin cewa a da zaran kun yi imani da Allah shi kenan kawai za ku zo ku shige aljanna ba tare da kun yi aiki ba Allah ya ce a ba ba ka bane wayannan gurace-guracen da kuke sawa a cikin zuciyanku ga yadda abin yake man ya amal su'an yujzal duk wanda ya aikata mummunan aiki to da shi za a saka ya masa su wayancan ahlul kitabi zamanin annabi Musa alayhi salatu wassalam da zamanin annabi Isa alayhi salatu wassalam in sun aikata kyakkyawa a zamanin za a ba su ladan su in sun aikata mummuna a wannan lokacin za a ba su mummunan su kai ma musulmi da kake rayuwa yanzu kai imani da Allah to barkanka to kuma yi aiki kyakkyawan aiki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa asli innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihati kai imani to dage kuma ka aikata kyakkyawan ayyuka domin idan ka aikata kyakkyawan ayyukan nan za ka gan shi ranar lahira kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa faman ya'mal misqala dharratin khairan za ka gani da kanka daidai da kwayan zarra na atom ko abin da ya wuce din atom in ka aikata shi na lada Allah yake za ka gani in da sharri ne ka aikata shi daidai da girman atom Allah yake zaka gani saboda haka man ya amal su'an yujza bihi a wani surar Allah subhanahu wataala sai yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka ash-shaytanu fi umniyatihi an gani ko sai malai yake ga yamka cewa to wannan amani din shine kai gurin abinda ba zai yi ya faru ba guri ko shine abin da zaka yi ta fatan ya faru amma kai da kanka san faruwan shi zai yuya ko sai dai wata rahama ta ubangiji shine ake cewa guri ai ko sai dai wata rahama ta ubangiji yanzu misali ko wani ɗaya daga cikin mun nan yana sai ya zama shugaban kasa amma kai idan ka tsaya kai ka kalla shugaban kasan nan sai ga ni san ka da kujerar shugaban kasan nan ba karamin aiki bane ko ba haka bane kaga guri to amma shi kuma Allah in ya ga dama sai ya nuna maka cewa wannan kujerar da kake gani ta shugaban kasa ba komai bane a wurin shi yanda kake zaunan nan hannan a garin ka banca ko karkashin local government na jama'a sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kai ne shugaban kasar sai kaga kana nan wani dalilin yazo ka bar nan kana Abuja shikenan kawai sai a ce yanzu ka zama shugaban kasa kuma wani zai fara da Allah ne dan ya baka shugaban kasa shi Buhari rawaye Allah ya bashi rawani ai ba rawa bane Allah ya bashi ka kalle inda aka dauko shi ka kalle ni san Abuja can jaura ba kusa da boda ne ba kun ba ku san wannan ba kusa da to wani ya ce ma boda ce ba daga can ba ya shiga wata makaranta a nan Katsina ko DCK sunan makarantar nan nayi sabi na san makarantar nayi botan kasa a nan nayi sabi DCK nan makarantar yayi yana gamawa shikenan ya samu soja shi kadai ne a cikin sojoji da yaje ka tambaye kanka shi kadai ne ba shi kadai bane yazo ya gama wannan course din nasa aka fara tura shi wani course din shi kadai yaje course din ba shi kadai bane aka tafi aka tafi aka zo ya zama general shi kadai ne a general din ba shi kadai bane yanzu za ku iya tunawa ko ba shi kadai bane ko shi kadai ne ba shi kadai bane general din suna da yawa amma Allah ya zabe shi ya bashi yanzu a mulkin faran hula shi kadai ne talaka shi kadai ne mai imani eh kai aka banta ba za a zama wanda ya fi imani ko imani a ne ko shi kadai ya fi kowa tsawo eh ka san ka wani ya tunanin wai saboda yana da tsawo ne shi kadai ya fi kowa tsawo a Najeriya to ya fi mu shekaru ne akwai wayanda sun fi shekaru a Najeriya karka tunanin shekaru ne yasa Allah ya bashi rahama ce ta Allah kawai ya nuna maka cewa ina bayarwa ne ga wanda na so ka kalla shoni kan wane ne shi a Najeriya ba kowa bane ai bai zama shugaban kasa ba a Najeriya Allah bai buga muku misali ba mutum daga kurkuku aka fito da shi yazo ya zama shugaban kasa sai da yayi takwas ya murza wannan duka Allah ya nuna maka cewa wannan abin da kake gani da ni sannan in ya ga dama sai ya kawo maka shi kamar mayafin da kake ruba shi ba wani abu ne a wurin nan to amma anan wurin muna magana ne akan kalma ta amani me keke ma'anarta wannan karatun da muka yi maka da bayani yanzu wannan da muke yi ma'anan kalman shine gurin abin da tsakaninka da shi akwai nisa sosai an gane wannan ko tsakaninka da shi akwai nisa sosai misali abinda wannan balarabe yake fara yake cewa ala laita shabab ya'ud yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib yace wani balarabe ne yake fara a cikin wakan sa yake cewa ina ma daida kurciya za ta dawo na ba ta labarin abinda sufa yayi da ni wannan samartakan nashi ko wannan kurciyar za ta dawo ballanta na hanya ba kurciyar nasa labarin yadda tsufa yayi da jikinsa yanzu kamar malamin Amin Al-Qasim yanzu kana ganin zai dawo saurayi kamar ni ko ni ba saurayi kaga suna da zare ni ba saurayi ba ne eh yawa yawa wannan jabiya ce ce ni ya da saurayi ne ka gani ko zan kashe mun kasuwa ka gani to ai kaga tsufan ya riga ya tafi samartan ta riga ta tafi ba za su dawo ba ko samartaka ba za su dawo ba to amma ya faɗa kaga ya nuna cewa abinda ba zai yiwu ba shi yake guri yanzu ko ba haka ba shi yake guri Allah subhanahu wataala ya yafe mana sai Allah subhanahu wataala ya ce aya ta gaba
fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون معنى آية الله سبحانه وتعالى يشي كلمة عذابة تتبت قوائنا متعنى تسيربوا تلتابي لأنسوا sai su ce wannan Allah ne ya ba su domin su siyar da gaskiya su karba ƙarya fa wailul lahum mimma katabat aydihim kalman azaba ta tabbata ga abin nan da suka rubuta da hannunsu wa wailul lahum mimma yaksubun kalman azaba ta tabbata ga wannan aikin da suke aikatawa wannan wailul din malaman musulunci sun ta kaiwa da komowa akan menene ma'anan kalma ta wailu ibn abbas yace wannan ayat tukunna ta sauka akan yahudawa ne Sufyan al-Thawri yace ya samu ruwayar sa ko ya tambaya nike da suna Abdullahi ibn Abbas akan wannan aya yace wannan ayan ta sauka akan mushrikai da kuma yahudawa kitabi ne Imam Tirmidhi ya kawo mana ruwayar sa kai tsaye a ta hannun Ibn Abi Dunya ko Ibn Abi Dunya akan litta akan muta ko sifofin ɗan mutan ko sifofin mutan da isnadin sa kai tsaya zuwa kan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya ce wailun da kake ji ana fada wani kwalle a cikin gidan wutan jahannama wanda idan aka gurga wanda bai yi imani da Allah ba ko ko ya saba wa Allah subhanahu wata'ala idan aka gurga shi a wutan sai ya ci tafiya ya ci tafiya sai ya kai kimanin shekara 40 bai gama dira ba tukunna saboda awan wurin shekara 70 ko shekara 70 sannan zai dira wannan kwarin kenan ba Allah ya yafe mana
amin
wasu malamai suka ce su wayan malaman larabci ne Allah ya saka musu da alheri suka ce kalma ta wailun tana daukar ma'anar halaka kalma ta wailun tana daukar ma'anar rushewan abubuwan da duk mutum ya aikata kalma ce dai mashhuriya a kasar larabawa Sufyan al-Thawri yana cewa Zayyad bin Fayyad ya faɗa ya ce Aba Iyad yana cewa wailun ruwan miki ne wanda yake idan mutanen gidan wuta suna konewa ba idan mutum yana ko ya kone za a ga wani ruwa yana fitowa daga wurin ba to wannan ruwan da yake fitowa daga cikin tsoka da kitse din da yake narkewa yake fitowa nan wannan sahid din shine ake ce ma wailu shine za a rika diba ana baiwa masu sako da aka sa su a gidan wuta suna sha Allah ya tsare mu Allah ya kare
amin
abin ya sai yana cewa yasar yana cewa alwailu wadi fi jahannama kalman wailu wani kwari ne a cikin gidan wutan jahannama wanda jahannaman da kanta tana roƙon Allah Allah ya cire wannan wurin a jikinta saboda azaban wurin kawai Allah subhanahu wataala ya yafe mana kai dai ka dauka kamar mutumin da yake dan karkara ko idan wurin yana zugi yana zugi yana zugi sai ya ji kaman a cire hannun kawai a yar shi yayi warki ko ba haka yake musu ba Allah ya tsare Allah ya kare to ita ma wannan jahannaman wannan wailu da saboda azaban da yake da shi a jikinta roƙon Allah take Allah a cire wannan wurin a jikina don Allah ya samu sarari na mutane to wai shine fa mutun yake cewa wai shi ya yadda ya saba wa Allah a kai shi a sa shi a wannan wutar Allah mun tuba Allah ka yafe mana Imam Shawarawi yayi magana sosai haka a wurin yake cewa wannan wailu din za ka ga mutane da dama in an je lahira suna fada domin ita wailu din tana daukan kalma ta nadama da hasara yace kafin zuwa lahira ma wasu tun a duniya za su rika fadan kalmar wailu din wasu kuma sai an je lahira za su rika fadan kalmar wailu da kansu ko yanzu sai yace ya laitani tafartu ma rasul sabila ya wailata laitani lam attakid fulana kalila da kad adallani an dhikri ba'da izda'an akwai wanda kuma sai an je lahira ne in ya ga asara da ya tabka a rayuwarsa ta duniya sai ka ji yana cewa ya wailatana ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ya ce kai cin shi kaga asara kenan wannan ce kai cin shi wannan wani irin littafi ne ko mi kankantan zunubi da mutum ya aikata sai ya kiyaye shi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah yace wa wajadu ma amilu a suratul anbiya aya ta 97 Allah subhanahu wataala cewa yayi ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha wa'inda suka saba wa Allah ko wa'inda ba su yi imani da Allah ba idan mutuwa ta zo musu sai su rika cewa ya wailana kai can mu kad kunna fi gaflatin min hada mun kasance cikin rafkana na wannan rana na wannan lokacin da mutuwa za ta zo mana domin so da yawa wasu na dan kansu saboda lafiya da Allah ya ba su ko cewa yanzu yanda nake ji da karfin nan da abin nan ai ba yanzu zan mutu ba ai akwai wanda lafiyar shi yake rudan shi yana ganin shi saurayi ne saboda haka yanda yake ji da kurciyar nan mutuwa ba ma yanzu ba sai ranan da yake tunanin cewa shi sai ya kai shekara 40 sannan mutuwa za ta zo sai yaga yana 27 ga mutuwan ta zo gashi ya ki sakin jiki ya aikata ayyukan alheri sai kaje yana cewa ya waya na kad kunna fi gaflatin min hada kai can mu lalle na kasance cikin rafkana da ban tsaya na aikata ayyukan alheri ba har wannan ranar ta mutuwa na ta zo sai kaje yana cewa ya Allah dan jinkirta mu ko da awa daya ne mana idan ya alula da dan jajjar bi haka ne ya sha idan mutuwa ta zo idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah yace a ai idan mutuwa na ta zo minti daya ba za a kara maka ba sannan kuma in lokacin mutuwan ka bai yi ba ba za mu zo ba saboda haka lokacin mutuwa na yi dole mutum zai mutu to me musulunci yake kokarin gaya mana nan wannan shine da ni da kai tun kafin lokacin mutuwan ya zo mu gyara tsakaninmu da Allah da tsakaninmu da mutane domin dai ba mu san yaushe ne mutuwan za ta zo ba mu a garin mu an sha ba wai so ɗaya ba kenan an sha kai sallama da mutum lafiya lafiya sai da safe sai da safe a tashi gari ya waye ya mutu anan ma kaga abun ya fara zama iri dai ba anan ma yana faruwa a cikin zafi to ka gani ko kun ga magana da muke faɗa ko kun gani dai kenan yanzu za ka yi sallama da mutum lafiya ko ciwon kai baya yi ya kwanta sai dai ya farka ya gan shi a lahira Allah ya faɗa wannan a Qur'ani ya ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah yake Allah din nan da kake ji ake faɗa shine yake karɓar rayukan bayinsa in lokacin yayi ba kana ji ana cewa akwai mala'ika ba Allah yake mun sa shi ne kawai ba wai dan aikin ya mana yawa ba a'a mun ji sa shi ne kawai ita ne wannan ma wallati lam tamut fi manamiha haka nan wacce Allah bai nufa ta mutu a cikin mafari a cikin baccin ta ba fayumsiku allati qada 'alayha al-maut Allah yake sai mu karɓa ran wanda a cikin bacci muka hukunta zai mutu yana bacci ya farka a lahira kawai ya ga tashin kiyama kawai ma dalilin kai ba mu sani ba za mu kwanta bacci ne mu farka mu gan mu a kabari ko ko yaya abin yake dan baka sani ba mutuwan nan dai ba ta aiko short notice ba ta yi me ake nema yanzu gare ni in tuba kafin lokacin nan dan ba mu san wanne ne ba ko yanzu da yawan mu ba ma san mutuwan nan ko ba haka bane da yawan mu da yanzu a ce maka idan ka je bakin kasuwa za ka mutu duk ranar da ka je bakin kasuwa za ka mutu wani ya daina zuwa kenan ko ba haka bane to shi kenan to sai yanzu Allah ya ce maka a cikin bacci ma ana mutuwa to yanzu saboda tsoron bacci sai ka ƙi yin bacci ba zai yi ba ba bacci ba kai sosai kuma ka ce ba za ka yi ba bacci zai zo ya sace ka to ya kenan kenan mafitan ka shine da ni da kai mu gyara tsakanin mu da Allah kawai dan ba mu san yaushe ne za ta zo ba a nan garin an bani labarin wani bawan Allah ya je ya yo ce fa ne ni a cikin ta ba ya sauka ya kama ruwa shikenan sai ya mutu a nan garin a biya mu wannan abin ya faru ya yo ce fa nan ma kawai ya sauka a kan keken cewa bari ya kama ruwa to kama ruwan da ba a yi ba kenan kuma sai a lahira akwai mutumin da tuntube ya yi an san tuntube ko kaɗan yi karo da wani abu haka yana yin tuntuban nan kawai sai ya fadi shi kenan mutuwa so babban abin da dai musulunci yake jan hankalina da kai shine mu gyara tsakanin mu da Allah dan ba mu san yaushe ne mutuwar za ta zo ba kawai Allah ya fi mana Allah ya fi mana sai kace suna cewa ya wayar na ka da kunna fi gabnatin Allah yake ka san me yasa wayannan mutanen suke rubuta littafi su cewa mutane Allah ne ya ba su Allah yake ne ya sharu bi samaran kalila wannan lidin lamu ta'alim ne liyashtaru bihi samaran qalila dan su karba kudi ne su boye gaskiya kuma haka bane ai abin kenan kuma idan ka tsaya kana sai ga hanyar su irin abin da ke faruwa kenan idan ka je kotuna za ka tarar da akwai wasu mutane suna nan wai ka dauke su a matsayin sojan haya a matsayin shedu na ƙarya ka ba su kudi su rantsa hadda Allah dan azalici wancan mutumin da yake da gaskiya ba sani ba in nan garin ana iya samu ana ba mu su ko ya karu bi hisa manan kalina to haka ake kana kallon wancan abin da ya faru zamanin manzo Allah kai ma sai ka duba yanzu ka gani menene ke faruwa a environment ɗinka sai ga akwai yanzu akwai wanda ya san gaskiya ne to amma saboda wancan zai bashi kudi sai ya koye gaskiya sai kai da ka faɗa gaskiyar kai ta wahala kai ta wahala kai ta wahala Allah mun tuba Allah ya yafe mana
amin
mallam sai ya ce maka to a ka'ida ta duniya ana bada kuɗi ne a karɓa manfa ma'ana zaka bada kuɗi sai ka karɓa abin da zai amfane ka ko ba haka bane yanzu misali zaka bada naira 1000 sai a baka shinkafa ko kaga shinkafa da ta maka amfani ne yasa ka bada kuɗin ka ko zaka bada naira 1000 a baka mashin saboda me ne mashin din zai amfane ka ne misali ne na kana zare mai ido ba na ce mashin naira 1000 bane misali ne kawai kaga samari ya san fara zare ido a ina ne yake sai ba misali ne kawai an gane wannan go misali ne kawai to a kaida kenan to amma a nan wurin wayannan mutanen sun riga sun sani cewa abin nan da suke yi azaba zai ja musu amma duk da haka suka dauki gaskiyar suka bayar suka sai kayya da ita Allah subhanahu wataala ya ce to tunda ko akan suna sanin suka yi wannan abin Allah ya ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim kalman azaba ta tabbata a gare su akan wannan abin da suka rubuta suka yi kayya kuma da Allah ko dama ai Allah ya ja hankalin mutane cewa karka yadda ka faɗa wata magana wacce ba haka take baka ce kuma Allah ne ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah alkadiba Allah ya hana an gani ko sai Allah ya ce to wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun kalman azaba ta tabbata ga abinda suke aikatawa sai anan wannan sai malamai suka ce to kaga an yi amfani da kalmomi guda biyu kasaba yaksubuna iktasaba ko sai aka ce to wayannan kalmomin guda uku nan dole ne ka kiyaye su a larabci in aka ce kasaba shine ka aikata abinda amfani zai iya biyo bayan sa iktasaba shine ka aikata aikin sabo wanda ukuba ko ka aikata wani mugun abu wanda abu mara da'i zai iya biyo bayan sa an gane wannan to anan wurin sai Allah ya ce kasaba suka aikata aikin wanda su suna ganin ai za su samu amfani yanzu tilla za su yi ƙarya cewa a cikin Bible babu sifofi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za a dauko kuɗi dala ko ba haka bane za a ba su shine za a ce akwai King James version akwai wane ne version akwai wane ne version ko ba haka ake yi ba kaga yanzu su sun aikata aiki suna ganin manfa'a za ta biyo baya ko sun samu kuɗi iktasaba sai Allah bai amfani da shi ba nan wurin saboda su yahudawan abinda suke gani kenan yanzu fa wailul lahum mimma kasabat ka gani saboda abinda suke ganin amfani zai biyo baya ne wa wailul lahum mimma yaksubuna kaga sai ya zamanto yaksubuna a present continuous tense ne wannan yanzu continuously ne kaga da an da ba ce fa wailul lahum mimma kasabu ma'ana fi limadi ne an riga an yi an gama to amma dinda Allah ya ce yaksubuna kenan har zuwa tashin duniya za a yi ta renewing din Bible din ba sani ba kun gano abin da nake san fara tun da an ce yaktubuna present continuous tense ne tun daga zamanin can har zuwa karshen duniya za a yi ta kirkiro bible za a yi ta canje canje a cikin bible din har zuwa karshen duniya kisa a karshe sai Allah ya ce wa waydahum mimma yasbuna kalman azaban za ta yi ta tabbatuwa akan dukkanin wayannan wanda suke ta new edition new edition in aka ce new edition shine an cire wancan wurin an goge can wurin an yi wannan wurin kuskure ba an yi wannan an yi abin nan ko ba haka yake faruwa ba yanzu sai ka je ka karar da akwai editions na bible sama da guda goma sama da guda goma kuma duk da wannan gyare-gyaren da ake yi yanzu a wayanka da zaka danna ka ce how many errors are in the bible zaka sha mamaki kaga duk da wannan gyare-gyaren da suke yi ko a goge can wurin a liƙe can wurin a wannan yanzu inda kake zaunan nan da zaka danna a Google ka ce how many errors are in the bible zai fito maka da abubuwan ban mamaki akwai wanda lokacin da muke karatu a jami'a lokacin ban san yanzu ba duk abubuwan ana ta kara bincike ne akwai more than 50,000 errors a cikin bible har yanzu idan ka danna inda ba an yi blocking din site din ba har yanzu zaka gani ka danna there are more than 50,000 errors in the bible sai dai an goge wannan site lokacin da muke da yake a cikin lokacin da muke karatu akwai abin da ake kiran shi suna comparative studies ni na yi shi sai da aka lokacin jika mun nuna mana wayannan abubuwan mun san wanda muke magana akai to shine Allah yake kaga har yanzu ana ta kokarin wayannan abubuwan da yake zama errors din za su yi ta kokarin ai ta gogewa 50,000 ba karamin abu ba ko kudi ne yayi shi kace fa nan sati biyu ba yawa ka gani wata kaji wani ya ce wata karamin kaji 50,000 wata ha ba malam ai sai ya wuce wata ko ai mutumin da zai cinye ce fa nan 50,000 a wata daya to yalla bai ne yalla bai ne ya wuce sai kwannan jama'ar ne a watan ko kwannan jama'ar din nawa ne ya wuce 10,012 ko sai dan sai nama sai alayyago sai manja sai to shikenan mara yana dariya to Allah ta mikin lawo ka san jinin sarauta ne nana ya da ko da kina wurin karatu ba ba ruwan kudin da sarauta mu ci gaba kawai ko yau Allah ya ce wa waylul lahum mimma yaktubuna tunda zai zamanto continuously ne su kuma za su ta kokarin su ta toshewa ana ga sai dai an abin nan din an gani ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana sai Allah subhanahu wataala ya ce a ayar gaba
wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadtum inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahda am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun
wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون معنى آية الله سبحانه وتعالى يكي تشيوا أي وين بنو إسرائيل سنكفا تشيسنا تشيوا مسلمين لن تمثل النار إلا أياما معدودة باب وتعذابا ذات ساميم من جلاهرة نحن أبناء الله وأهبه مو يا يوم الله نفا mu ne kuma mafi soyuwa mu ne halittar da Allah ya fi so a dukkanin halittun da Allah ya yi kai bari mu gaya muku musulmai ko da za mu je wuta bai wuce mu dan zauna a wutan na wasu ɗan kwanaki ba haka kaga ni ko kaga dai magana ya ƙara fitowa da sun ce wutan ma bari yi ba to amma suka ce kai bari mu gaya muku ko da za a sa mu a wuta to bai wuce na wasu ɗan kwanaki ba sai Allah ya ce annabi Muhammad ka tambaye su ittakhastum inda Allahi ahda shin kun yi alƙawari ne da Allah akan haka domin in kun yi alƙawari ne da Allah to mu sani domin shi ka'ida na Allah Allah baya saba alƙawari ko Allah ya yi ma shaydan alƙawari ma Allah bai saba ma shaydan ba ko ballatana mutane ba Allah ya ma shaydan alƙawari ba ba za a dauki ransa ba har sai zuwa tashin duniya ko ba haka aka ce ba lokacin da shaydan ya ce قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون Allah ka jinkirta ni kaga kashe ni har zuwa lokacin da za a yi busan kaho kowa da kowa ya tashi Allah ya ce a zuwa dai lokacin da za a yi busan kaho kowa da kowa ya mutu kai ma lokacin zaka mutu to ya san Allah ya mai wannan alƙawarin Allah yana gama faɗa wannan yace to Allah bari na gaya maka dukkanin waɗannan mutane sai na fatar da su shi ya san Allah ba zai ce a to yanzu kai ma za ka sheka tunda ka ce za ka yi ta'addan shi ya san Allah baya karya alƙawari to shine anan wuri ake gaya musu shin kun riki wani alƙawari ne tsakanin ku da Allah domin shi Allah zai falan yuklifallahu wa'ada Allah baya saba alƙawari koko am taquluna ala Allah ma la ta'lamu koko kuna faɗan magana ne akan Allah abinda ba ku sani ba malaman musulunci sun yi magana akan wannan ayar na farko suka ce akan sababin nuzulin ta menene ya faru ayar nan ta sauka imam qurtubi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma yahudawa ne su wane ne za su shiga wuta ne wai a lahira a cikin littafin ku sai suka ce muri idan muka shiga wuta za mu fito sai ku kuma musulmai sai ku ma ku shiga mu abinda yasa za mu shiga wuta saboda annabi Musa ya bar mu ya je wurin Allah kafin ya dawo sai muka bauta wa dan maraki to wannan dan marakin da muka bauta ma shine Allah ya fishi da mu ko shine Allah zai mana azaba kan wannan to an ciro mu ku kuma musulmai sai a sa ku misali ya ce ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya cewa wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat ai suna ce maka wai wuta ba za su taba su ba sai wasu ƴan kwanaki wa'anne da kwanakin nan sai malamai suka fara maganganu akan wa'annan kwanakin sai wasu malamai suka ce sun ce kwana 40 ne za su yi a gidan wuta sai a fito da su me yasa za su yi kwana 40 suka ce domin kwana 40 annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi yaje gana ba yaje ganawa da Allah ba kwana nawa ba mun bara ba 40 ko 40 na laila kwana 40 suka ce to a wannan tsawon kwana 40 din da annabi Musa baya nan shine muka bauta wa gunci to wannan kwana 40 din Allah subhanahu wataala ya ce ba sai ya fi mana ba sai ya samu a wuta wasu ma suka ce a ai yawan kwanakin da lahira za ta yi ko wuta za ta yi gaba daya kwanaki 70 ne in ji su ba saboda ƙarya kwanaki 70 ne to tunda su masoya Allah ne duk a halittar da Allah ya babu halittar da Allah yake so kamar su Yahudawa saboda haka kowane kwana 1000 yana matsayin kwana 1 ne saboda haka kwana 7 za su to ba abin da ke rudan wasu marasa hankali ba kenan a cikin musulmai sai su rika cewa su ma sun yadda ko kwana 7 ne Allah ya sa su a wuta ba san ba ku taba jin irin wannan magana ba ku taba ji ba ku akwai wasu musulmai da su sun yadda ko kwana 7 ne a wuta sai a fitar da su to irin wannan falsafa din ta Yahudawa ne musulunci yace a gaya maka kai kace babu ranan karewa na wuta babu ranan karewa na wuta kamar yadda babu ranan karewa na aljanna ko a shekarar da gabata mun fara dalilin da yasa idan an shiga aljanna babu fita da dalilin da yasa idan kafiri ya shiga wuta shi ma babu fita dalilin da yasa idan musulmi ya shiga aljanna babu fita shine a nan duniya ya dau azama da niyya cewa zai ta bauta wa Allah babu ranan dainawa har sai ya mutu ko ba haka bane in ba haka bane wani duba da ya gani akwai ranan dainawa ne babu to tunda babu ranan dainawa Allah zai sa ka a ni'imarsa babu ranan fita tunda kai a nan duniya kai ka dau azama da niyya za ka yi ta bauta masa za ka yi ta bauta masa babu ranan dainawa na'am wa abu rabbaka hatta yakal yakin to yanzu kai ma in an je lahira Allah zai saka a ni'imarsa babu ranan fita shi kuma wanda bai imani da Allah ba ai ya zauna ne a duniya cewa ba zai taba yin imani da Allah ba har abada ko har mutuwa ta zo ta same shi to tunda haka ne yanzu shi ma za a sa shi a wuta babu ranan fita har abada to musulmi ba wanda zai shiga wuta shi kuma ya za a yi sai a dai rakiya ne zai yi rakiya ne zai tilla dai sako ne yanzu shi ya kai shi an gane ba wai kinin imani da Allah ba ban sani wannan abin da nake sanna fada yana kaga wanzu ba za ka so ka fada wani abu sai ka za ta adiri sai ya kasa fadan abin da yanzu shi musulmi ba a yi wuta dan shi ba ba a yi wuta dan shi ba to amma tunda ya saba wa Allah to za a hukunta shi hukuncin da za a yi masa shine zai je gidan wuta ya tsauna hukuma ce na punishment ne wannan sai yayi kamar shekara irin miliyan yawa sai kai shekara irin miliyan 40 haka sai a fito da shi aina bada wannan ne saboda hankalin mutane ya dauka wallahi baka bi na bashi rantsuwa daga cikin wayanda za a sa su a wuta akwai wanda sai yayi shekara kamar biliyan 2 akwai musulmin da zan fada zan kara maimaitawa sai dai ka ji haushi na akwai musulmin da zai shiga wuta shi kuma babu ranar fita har abada musulmi ne saboda mene Allah ya ce masa kar ya aikata wannan laifin sai dai aikata Allah ya ce to shikenan zaka zauna a wuta har abada daga ciki abubuwan da ke jawo musulmi ya tawwama a wuta har abada Allah yana fushi da shi shine mutumin da yake wulakanta iyayensa kowa a nan wurin ya hada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yadkhul jannata aqul liwalidayhi mai saba wa iyayensa ba zai taba shiga aljanna ba to ina zai zauna kenan ban sani ban an gane fasarar hadisin an ce ba zai taba shiga aljanna ba ka kalli lafazin da manzon Allah ya amfani da shi bai ce a zai dawwama a wuta ba sai aka ce ba zai taba shiga aljanna ba to yana ina ya zama dan wuta kenan har abada yana wuta saboda ya saba wa iyayensa sai mutane su rika wulakanta iyayensu su rika ganin burgewa ne wallahi in dai kana son kanka da arziki ka mutunta iyayenka a kaida na musulunci ba ko ce ma babanka kai kai Allah ya ce wallahi sai na kona ka wallahi kaga baka bina baki rantsuwa azumin ke baki na ka ce wa babanka kai baba Allah ya ce wallahi sai na kona ka Allah ya ce wala taqul lahumā uffin a kalmar larabci babu kalma mafi kankanta kaman alifun damma u fa'un sukun uff shine kaman da wasu din ka ce babanka kash Allah ya ce duk wanda ya ce wa baban shi ko maman shi kash Allah ya ce wallahi sai na kona ka ma mutanen mu yanzu tsawa ma suke ma iyayensu kai tunanin zaka gama da duniya lafiya wani haddukan baban yake ko ba ga shi nan za a Facebook ba wannan matan da take jan mamanta a kasa kai ko duk wanda ke Facebook ya gani wanda ke jan mamanta din ko ke jan mamanta a kasa kai tunanin wannan zaka mutu ta shiga aljanna dan ka duna da ya tsara baban ko wanda rago zai yi kuka ya tsara ragon gidan shi ma kace kai ma ga na ka rabon hannu wanda ta so ita ma ya tsare ta duk sai kai tunanin wannan mutumin zai mutu wai ya shiga aljanna haba ai kamata yayi ma a ce kusan kowane sati sai an yi latta kan zuwa iyaye biyayya saboda mutane su guji wannan abun kar mutum ya je fada saboda wani yana ganin kaman ai ba komai bane dan ya ce baban shi kai shi bayan Allah ya ce sai na kona ka mutane za su ga kaman muna exaggeration akan iyaye abinda muke maka gudu kenan ai in ba mu gaya maka anan ba kasuwa za mu tare ka mu gaya maka ai nan din ne da ya tara mu domin mu san kalmomin Allah anan ne za mu iya gaya maka gaskiya
ya magana shi an cika wa'azi kan iyaye dole ne wa'azi kan iyaye
Allah ya fi mana Allah ya fi mana shine Allah subhanahu wataala yake ga maka cewa su suna ganin cewa wai kwana bakwai ne za su tilla kwana 270 ne wuta za ta kare Allah ya ce ba haka bane ba zai taba yiwa ba haka Allah subhanahu wataala ya fi mana ina ganin kuma abin da za mu dauka kenan lokaci ya riga ya riske mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana ban sani ban akwai tambaya
sabon wannan ba tambaya bace amma sako ne
na'am
wani bawan Allah cikin yankunan fulani
na'am
ya kawo sadaka a baka sannan akwai dan uwarsa a cikin kuyar yana bukatar addu'a sannan an je kauyensu an dan fafare su suka fashe musu mashina
subhanallah
saboda haka suna so malam ya taso a cikin addu'a
dai dan Allah ba
tambaya da wani ya tare ni a hanya zan zo yake ce mun da Allah ya tambaya masa mutum ne ya rasu sai ya bar mata yara guda uku biyu maza biyu mata kuma ba uwa ba uwa to saboda haka yaya zai zaman tura banga da su
wannan dan uwa na filani duk da dai ni na yi nisa da gida amma ni filani ne an gani ko yawa duk na yi nisa da gida Allah ya je mana an gani ko dan uwa na ya kawo sadaka biyan bukatun sa da sauran yan uwa da suke ta bada sadakoki Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri yan uwa ma da suke ta kyautata mana Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri salatu hamisu subai salatu jamilu salatu siradu subhanahu aminu albasir duka ne sauran yan uwa da ake nan da ake ta kyautatawa Allah subhanahu wataala ya saka ya kowa da alheri kuma addu'a da suke nema kan dan uwan sa da ya rasu muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jaddada rahma a gare sa Allah ya sa yana kyakkyawan matsayi Allah ya sa yana fadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sauran magabatan mu gaba daya Allah ya musu haka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan dan uwa ya fada cewa an shiga kauyukan su an musu saka an kwakwace musu mashina ko an tsatsace musu mashina Allah ya mayar musu da alheri Allah ya bayyana don kuma Allah ya riga ya hukunta ba wanda za a bayyana bane Allah ya mayar musu da abin da yafi wannan alheri dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna jan hankalin hukuma a daidai wannan gaban da a baiwa wayannan bayan Allah kariya rashin ba su kariya shine ke ƙara ingiza su zuwa abinda wasu su suke yi wanda yake zaman ma duniya damuwa ko ba gaskiya ba yanzu misali suna da mashinan da suke fitowa unguwa ko suke shigowa cikin garuwa yanzu an ji an sace musu an ji an kwashe musu shanu yanzu ba za su tara hanya ba za su tara hanya ko ba haka bane mu ga mutanen mu gaskiya za su tare to amma idan jami'ai za su ba su kariya wayanda suke zuwa suke musu barna Allah ya tsare ta sanadiyar jami'an tsaro a daina shiga wani zai je ya kare irin wayannan abubuwan to muna kira ga hukumomi dan Allah dan annabi a kara baiwa wayannan yan uwan namu yan kauyukan nan kariya yanda yan birni suke da daraja da kima ake ba su kariya wayannan kauyawan ma su ma suna da daraja da kiman su saboda haka don Allah jami'an tsaro a riga kaiwa wurin ana ba su kariya su ma Allah subhanahu wataala ya kara tsarewa Allah ya kara kare su mu ma Allah ya kara kare mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta biyu dan uwa ya ce bawan Allah ne ya rasu ya bar yara guda biyu guda hudu biyu maza biyu mata to nan masallaci ne ba wurin rabon gado bane shi gado ana zuwa ne a samu alƙali idan aka samu alƙali shi alƙalin zai raba abinda ya samu ka faɗa wannan gudun abinda ka iya biyo baya bayan an raba a irin wannan wuraren ko kuma bayan mun faɗa a irin wannan wuraren amma rabon ai wannan a fili yake lizzakar misra haudul unsa yana ne in an tashi raba wannan gadan za a raba wannan gadan zuwa gida shida ne an gano wannan ko misali yanzu sai a ce wannan bawan Allah ya rasu ya bar naira ya bar naira 200 to wannan naira 200 da ya bari sai a ce a raba ta zuwa gida shida kaga za kai mamaki na ce zuwa gida shida bayan su hudu ne to saboda kowanne namiji zai samu rabon mashibi ne an gane wannan ko to kaga yanzu sun zama maza hudu kenan maza sun zama sun duka mata yanzu sun zama mata kenan ko shikenan dan suka zama mata maza za su kwasa rabon biyu ko ba haka ba kaga biyu biyu hudu sai matan kowanne a bata daidai shikenan an gama rabon gadon wannan ba wani abin nan bane amma muna san irin wayannan abubuwan a rika zuwa wurin mahukunta domin gudun kar ya zama tawon an raba irin wayannan wuraren rigima ya iya biyowa baya an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana اللهم برحمتك الواسعة في أمنا وإن أشر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ولائمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وانتقم منكم ولا
صلوا على
Allah